Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yau ranar Alhamis 29 ga watan Satumba na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
A yau Alhamis, Russia ta bayyana cewa ta goyi bayan tsagaita wuta a arewacin Syria na sa'o'i 48 ne kacal, sabanin lokaci mai tsaho da Amurka ta bukata. Sannan da alamun sojojin gwamnatin Sudan sun yi amfani da makamai masu guba a wasu sassan da ke cikin lungu a yankin na Darfur. Rundunar sojojin India ta faɗa yau Alhamis cewa ta kaddamar da wani farmaki akan cibiyoyin tsagiran da ke bakin iyakarta da Pakistan.
Laikyauta. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar Borno Kashim Shatima ya sake kai ziyara garin Goza na jihar ta Borno. Muna kuma dauke da rahoto akan bikin ranar sifiri da tabbatar da tsaro akan tekuna da tashoshin jiragen ruwa ta duniya. Bayan haka za ku ji shirin bango wanda Jimmai Ali ta shirya za ta kuma kawo. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. A yau Alhamis, Russia ta bayyana cewa ta goyi bayan tsagaita wuta a arewacin Syria na sa'o'i 48 ne kacal, sabanin lokaci mai tsaho da Amurka ta bukata. Mataimakin ministan Prime Minister Russia kan harkokin waje Sergey Rybkov ya bayyana cewa tsagaita wutar na lokaci mai tsaho zai baiwa 'yan tawayen damar murmurewa da kuma haɗa ƙarfinsu waje guda. Bayanin nasa ya zo ne bayan sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa wa takwaransa na ƙasar Rasha Sergey Lavrov cewa Washington na shirye-shiryen ɗage mu'amalar da ke tsakanin Rasha da Amurka akan Siriya. Har sai Moscow ta ɗauki matakin gaggawa na dakatar da hare-hare a Aleppo game da kawo ƙarshen janye duk wata barazana da manyan ƙasashen biyu suka tsaya a kai a ranar 9 ga watan Satumba. A ƙasashen guda biyu sun yi ƙoƙarin amfani da damar da suke da ita a lokuta da dama kan rikicin da aka shafa shekaru 5 ana yin sa a ƙasar Syria. Amma akan sabuwar yarjejeniyar da aka aje akan Aleppo, an karya alƙawarin sakamakon ci gaba da fafatawa da aka yi.
Da alamun sojojin gwamnatin Sudan sun yi amfani da makamai masu guba a wasu sassan da ke cikin lungu a yankin Darfur, a cewar wani rahoton da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta bayar a yau Alhamis. Wani binciken da kungiyar ta gudanar ya yi misali da wata mummunar shaidar da ke nuna cewa an kai wasu hare-hare guda 30 da wasu makaman da watakila na guba ne, aka kashe mutane tsakanin 200 zuwa 250. Daraktar binciken rikice-rikice ta kungiyar Amnesty International, Tirana Hassan, ta ce hotuna da dama sun nuna yara ƙanana da wani abu kamar ƙunar wuta da kuma borin ruwa a jikinsu. Wasu ba sa iya numfashi, suna kuma aman jini. Wasu ƙwararru kan makamai masu guba da aka tuntuɓa a wani ɓangare na wannan bincike sun ce wannan shaida ta nuna cewa akwai ƙwaƙwaran zaton cewa an yi amfani da wasu sinadarai masu haddasa ƙuna a jiki kamar iskar gas ɗin nan ta mustard. An yi amfani da makamai, wato yin amfani da makamai masu guba laifin yaƙi ne. Ƙungiyar Amnesty International ta kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ƙara ƙaimi wajen binciken wannan zargi da kuma matsawa gwamnatin Sudan lamba akan ta ƙyala sojojin kiyaye zaman lafiya da 'yan agaji su samu su kaiwa waɗannan wuraren.
Ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Jamhuriyar Tsakiyar Afirka ya buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ɗage takunkumin sayan makaman da aka kakaba mata a tattaunawar da sashen Faransanci na Murya Amurka. Frostin Archange Touadera ya ce takunkumin da aka saka wa ƙasar a shekara ta 2013 babu tantama ya yi daidai, amma al'amuran da suka jawo aka saka takunkumin babu su a yanzu. Shugaban ya ce an yi zaɓe, an kafa ingantacciyar gwamnati mai majalisar wakilai. Hakanan ya ƙara da cewa muna kuma shirin kafa hukumomin demokradiya amma ba zai yiwu mu samar da sojoji da basu da makamai ba. Tuwadera yace muna son kafa jami'an sojoji masu karfi na kasa baki daya waɗanda suka hada da dukkanin kabilun dake cikin Afirka ta tsakiya waɗanda kasar Afirka ta tsakiya za ta shaida a matsayin dakarunta. Wannan shine muradin mu. Tuwadera dai yayi ya ci zaben shugabancin kasan ne a watan Fabrairu bayan kwashe shekaru uku ana gabza fadan kabilanci wanda yayi sanadiyar tura tsohon shugaban kasar Afirka ta tsakiya Francois Bozize daga karagar mulki. Shugaba Tuwadera ya bayyana cewa kasar na cikin wani yanayi da idan ba a yi kokari ba za ta iya komawa cikin tsohon yanayin rikice-rikice. Wannan shine dalilin da yasa muke neman tallafin Washington DC, Bankin Duniya tare da kuma hukumar ba da tallafin raye kasashe ta Amurka ko kuma USAID a takaice. Ya kara da cewa suna da burin kafa harsashi mai karfi da zai kare kasar daga komawa cikin kangin rikici duk bayan shekaru goma.
Rundunar sojojin India ta faɗa yau Alhamis cewa ta kaddamar da wani farmaki akan cibiyoyin tsageran da ke bakin iyakarta da Pakistan, amma kuma hukumomi a birnin Islamabad sun yi watsi da wannan ikirarin suna masu cewa India ta yi harbin ne cikin kasar ta daga tsallaken iyaka. Wannan farmakin ya biyo bayan harin da tsagera suka kai kan wani sansanin sojan India cikin wannan watan a Kashmir, inda suka kashe sojoji 18 a wannan lamarin da Prime Minister India Narendra Modi ya ce lallai ba za su kyale ya tafi a banza ba. Director General na ayyukan sojan kasar India Ranbir Singh ya fadawa taron manema labarai yau Alhamis cewa an kai hare-haren ne da nufin burkita gungun 'yan ta'adda da suka shirya kai farmaki akan cibiyoyin India a bakin iyakar Kashmir da ake gardama a kai. Jim kadan a bayan wannan sanarwar ta India, rundunar sojojin Pakistan ta fito da sanarwa tana fadin cewa hukumomin na India suna neman yin rufa'i da ne kawai. Sanarwar ta ce an kashe mata sojoji biyu aka kuma raunata wasu guda tara a musayar wutar da India.
Donald Trump da Hillary Clinton suna yakin neman zabe yau Alhamis a jihohin da kowannen su ya samu nasararsa ta farko a lokacin zabubbukan share fage na tsayar da ƴan takarar shugaban ƙasa. Trump ya shirya gangami a jihar New Hampshire yayin da Clinton za ta hau kan drum a jihar Iowa. Jihohin biyun da suke da matukar muhimmanci a zaman waɗanda suka fara gudanar da zabubbuka tsayar da waɗannan ƴan takara amma kuma waɗanda ba su da wani tasiri kan wanda zai ci zaben shugaban ƙasa na ranar 8 ga watan Nuwamba. Dalilin ku
labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan kwashe mako guda da gwamnan jihar Borno Kashim Shatima yayi a garin Bama, gwamnan ya sake ziyartar karamar hukumar Goza inda ya yada zango a garin Fulka, inda wato ɗaya daga cikin garuruwan da ƴan Boko Haram suka yi kakagida a baya. Haruna Dauda wakilin sashen Hausa na da ƙarin bayani.
Gwamnan ya isa garin ne tare da tawagar jami'an tsaro da kuma na ƴan jaridu wanda ya kasance su ne rukunin ƴan jaridu na farko da suka soma ziyartar wannan karamar hukuma na Goza ta lokacin da rundunar sojan Najeriya ta kwato a hannun ƴan kungiyar Boko Haram. Mun dai ga al'amura masu ban ajabi da dama lokacin da muka taso daga karamar hukumar Bama zuwa garin Gozan, inda muka dinga ganin ramuka da dama akan titi da aka ce an dinga tsakuro bomb ne daga ciki, wani lokacin kuma bomb din kan tashi ne idan ya ji zafi. Mutum dai ba zai iya gaya maka adadin irin waɗannan ramuka da ya gani ba, saboda yawan bumabuman da ake zaton an birni akan titina. Ko da muka isa wannan gari, na so mu tambayan mazauna garin ko menene damuwarsu a halin yanzu, amma abinda wasu daga cikin su ke cewa
mu dai musulmanu a garin Fulka dai, to gaskiya kamar su abinci dai, kuma bayan haka su ba ma da ruwa.
Kun taba fita ne a wannan gari ko kuma tuntuni da aka yi wannan rigici ko kuna cikin garin ku?
Taba fita a garin nan, yawa mutane suka fita a garin nan. Mun yi gudun hijira, wayansu su fita ta Kamaru, wayansu kuma da dare an ana yi ruwa muna fita ta Goza, ta Kamaru din ma muna fita ma da gaskiya ba ma samu fita ma, wayan su aka kama su har kashe wa ana yi da su ba.
To malam Bubu, ga shi na ganka a cikin garin Fulka, kamar ya kuke zama a cikin wannan gari ne?
To alhamdulillah muna zaman dai gashi nan ba matsala, amma ba ma iya fita bayan gari sosai.
To kamar menene matsalolin ku ne yanzu?
Matsalolin mu kamar mun je bayan gari, yaran nan suna dabe mutum da zuwa kore mutum a bayan gari, mu da cikin gari kuma biyansa matsalanmu ruwan sha ba ma da shi cikakke. Alhamdulillah jami'in tsaro dai mun gode Allah, mun gode musu, suna kula da mu lafiya kalau.
Kamar banda batun tsaro da ruwan sha, kamar kuna samun kuyi noma a wannan gari yanzu haka?
Ana samu, ana noma, amma an mu fita bayan gari sosai, ana kore mu.
Ba su ke korin ku?
Yara din.
Yaran Boko Haram?
Yaran Boko Haram, ba ma iya mu fita da nisa. Duk in mu je, wani zai dawo barai.
Sai dai gwamnan jihar Borno Hodar Doka Shatima ya ce za a taimaka wa waɗannan mutane, wanda ya ce yanzu hakan an ma so masu hake gina masu gidajensu, kuma za a yi ƙoƙarin sama masu ruwan sha.
To, na yi muku alkawari da zaran na koma Maiduguri za mu ɗauki matakai mu ga cewa an share hawayenku batun ruwa. Amma da farko ya cancanta in gode wa GOC, in gode wa GOC da jami'an tsaro, da Colonel Abdulsalam da ke shugabancin sojoji a nan. An ce min shi adali ne, mun zo muku da shinkafa buhu 1,500, 25 kg, da wake buhu 1,500, 10 kg. Kayakin nan jama'a za mu Abdulsalam don shi ya shugabanci a raba ma jama'a mu. Jama'a, ina so in sake ba ku hakuri. Kowani matsala, kowace irin matsala da Allah ya kawo, in Allah ya yarda mun zo karshen wannan matsaloli.
Gwamnan jihar Borno Hon. Ruka Shatima kenan ke bayani ga mutanen garin Fulka da ke karamar hukumar Goza lokacin da ya ziyarci wannan gari, da kuma jajanta musu game da al'amuran da ya faru a baya, wanda kuma ya kasance shine ziyara na farko da gwamnan ya kai zuwa wannan gari. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda. Ranar 29 ga watan Satumba kowace shekara ce Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin bikin ranar sufuri da tabbatar da tsaro akan tekuna da tashoshin jiragen ruwa ta duniya. Kasashe da dama na gudanar da bikin na tsawon mako guda. To, ko menene muhimmancin wannan ranar ga tattalin arzikin Najeriya? Wakilinmu Babangida Jibrin ya aika mana rahoto daga Lagos.
Taken bikin na bana dai shine safaran jiragen ruwa, abin dogaro ga al'ummar duniya. A sakonsa domin wannan rana, shugaban Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya nuna yadda kasashe da al'ummomi daban-daban suka dogara da safaran kayayyakin da ake shigowa da su kasashensu ta jiragen ruwa, amma kuma ba dukkanin al'ummomin ne suka san da hakan ba. A cewar Ban Ki-moon dai, akasarin kayayyakin abinci da na masana'antu da kuma magunguna da yawansu ya kai kusan kashi 70 cikin 100 ana shigo da su ne ta sufurin jiragen ruwa a tashoshi daban-daban na kasashen duniya. A nan Najeriya dai akwai tashoshin jiragen ruwa guda 6 da ake da su a sassa daban-daban na Najeriya. Sai dai kuma a cewar ƙwararru, matakan gwamnatocin baya da suka dauka ya sa 'yan kasuwa da sauran masu safaran shugowa da kayayyaki ta tashoshin jiragen ruwa auracewa waɗannan tashoshi zuwa na makwabtan kasashe irin su Kotonu a jamhuriyar Benin da Lome ta kasar Togo da kuma Tema a kasar Ghana. Matakin da gwamnatin ta dauka dai har ila yau sun hada da ƙara harajin shigo da motoci daga kashi 20 cikin 100 zuwa kashi 70, lamarin da kuma ya haifar da tsadar motocin da ake shigowa da su daga kasashen ƙetare, kamar da ɗaya daga cikin tsafin ma'aikatan hukumar tashoshin jiragen ruwan a Najeriya, Comrade Abubakar Abdulsalam, ya shaida mani.
Saboda matsalolin ba wani bane illa yadda ma muke zargi a baya, kaman ko irin gwamnatoci da muke samu a kasan nan ko suna da wani haɗin baki na musamman da wayansu kasashe makwabta ne, domin saboda a diverting duk wayansu kayayyaki da ake shigowa da su nan a kai su ana sauke da su ta wayancan kayayyakin, su wayancan kayayyakin suna samun kuɗin shiga, to shi yasa ma watakila ake maida wayansu al'amura ya zama da tsanani a nan ta shin jirgin jiragen ruwanmu. In ba haka ba, ai Kotonu ba ta da jirgin ruwa da yake da girma da ya fi na Najeriya. Muna da jirgin ruwa, akwai na Lagos, akwai na Kotu, akwai na Ouni, akwai na Calabar, akwai na Sapele. Muna da kusan tarin jirgin ruwa a Najeriya kusan 5-6. Sai ga mutum daga Najeriya ya tashi ya tafi Kotonu sai mota ta kumbo.
Bayan ƙarin haraji da masu shigo da kaya ke fuskanta, har ila yau akwai matsalar tsaro da ake fuskanta na masu fashin teku da kuma garkuwa da ma'aikatan jiragen ruwa. Yanzu haka hukumar Kwastam ta bayyana cewa ta tashi tsaye domin ganin ta tabbatar da tsaro a gabar ruwan Najeriya da kuma tashoshin jiragen ruwan kasar. Kamar da shugaban hukumar Kwastam mai kula da bangaren ruwan Najeriya, Controller Yusuf Umar, ya shaida mani.
Kasan cin tare ki bi cego a gaskiya daidai gurgudu yanzu ana an ba mu kayan aiki a da bindigogi kuma yanzu ma nan ba dade ba cikin wannan wata in Allah ya da akwai babban jirgi jirage guda biyu manya da aka ce mana wanda bulletproof ne wato a bindiga ba shi ba ta tsara da su sannan idan aka ba mu wannan jirage ɗaya nan musamman da ko yana zai tamma za mu je har can kan ba mu dai wannan jirage su ne za mu yi amfani da su kan teku su kaga me taimaka mana wajen aikin mu kuma tabbatar cewa mun dakile
ko da yake kokarin jin ta bakin hukumomin tashoshin jiragen ruwan Najeriya game da bikin wannan rana ya citura wani jami'in hukumar da ba ya so na baci sunansa ya shaida min cewa a wata rana a cikin wannan mako ne za a gudanar da bikin a nan Najeriya. Bawai Jibril Murai Amurka daga Lagos.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 11:16 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da Senator Abu Ibrahim, shugaban kwamitin harkokin 'yan sanda na Majalisar Dattijan Najeriya. Idan kuna biye da mu, Senator Abu Ibrahim yana ba da ra'ayinsa ne a kan batun kafa rundunar 'yan sandan jiha bisa tambayar da wani ya yi masa, kuma muna iya cewa faduwa ce ta zo daidai da zama domin Majalisar Wakilan Najeriya ta fara yin muhawara a kan wannan batu da ya sake tasowa bayan da ya kwanta a muhawararsa da aka yi a taron ƙasa wanda tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya kira. To a kan wannan batu na kafa 'yan sandan jiha, Senator Abu Ibrahim shi a ganinsa?
Police in Nigeria duk wanda yake ya kai wanda bai wuce ɗan ofisa ba wanda yake private ne daga sajen abin da ya kasa a rika bai da su jihohinsu a bar su a jihohinsu in ma zai yi a bar su a local government nasu sannan manyan shugaban da ne a fesko a ina Najeriya wannan shi zai ta haɗa biyu ta kawo wakilcin a ƙauyuka da garuruwa waɗanda sun san gidansu ne za su tsara waɗannan ayyuka za su masu wannan aiki shugabanni kuma ya haɗa da Najeriya ko ina kana iya fesu mun shi irin abinda na yadda shi ke nan ba shi ne doka ba amma ana tattauna san irin wannan ne zan ce musu a to ina ku da yanzu ma ba su iya biyan albashi sosai jihohin nan ba mu iya biyan albashi ka ce su je su yan sanda nasu na kansu ina za su amfani da ba su biyan su in wai da kan sanda ba su iya biyan shi ka san abinda zai yi zai koma ana tare mutane na san kudaden su da kuɗi da kuɗi.
To mutum na gaba, bismillah ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ana kana Ahmad daga Kaduna.
To
tambaya ta ga sanata shi ne wai adoka aikin dan sanda wana laifi ne dan sanda zai yi a kore shi?
To sanata ya san wannan, kana da wata tambaya?
Ba doka hakan sai ka ga dan sanda ya je ya aikata ba daidai ba. Misali ka ga dan sanda an kama shi da fata dumu-dumu kowa ya gani ya je har ko an je da shi kotu an yanke masa hukunci ya je ya dan gama zaman shi na dan lokaci kadan kuma ya dawo ya sa kaifi yana yawo a gari shi dan doka ne.
To ka gama tambaya ko akwai wata?
Shi ke na tambaya.
To Senator, akwai abin da za ka gaya wani?
Ai shi ya tunda riga shi da laifi, ai laifi ne shi da kuma ta fi ne laifi ko a bar shi in dai laifi ne. Amma kamar hankul abin da na faɗa, Najeriya ta lalace ta kai komi na gaskiya sai an zo an murɗe shi. Kuma jaren da muke so ke na a kawo a kasar ne, shi yasa yanzu ake ta ganin kamar ana musu cigaba. Amma dole ne sai mun kawo ɗin na jare-jare, ya za a yi wanda yake ɗan sanda wanda babban aikin shi ya ga an tsaye da gaskiya a ce shi ke laifi kuma yana so da gani gani ya ciki? Ai ba daidai ba ne, ai ba ma abin da ya kamata a yi mashi, da kamata ya sake dawowa ba.
To
amma
yana baka ansa kuma kana surutu ai ba za ka ji abin da yace ba ko kai ka bari ya baka ansa. Senator ci gaba.
To shine yace wannan abu da ya faɗa ba daidai bane ba. Kuma shugabannin sai sun sani shugabannin in sun san ana wannan wallahi za su jafi a cikin kamar ina magana da CIG sabon aji muna magana na cewa ma gaskiya akwai yan sanda suke dore barayi jirgi. Shawarar mu da muka cewa ya kamata a duba a garin yan sanda duk yan sandan da ya kai shekara 5 ko 6 a wuri bare dai kananan a canza su a kai su wasu wuraren cikin jihar. Ana iya ɗauki wani daga Musawa local government ɗina misali a ce ka kai shi Zangon Daura. Duk dai ka iya ce duk Hausa ake magana duk komi da komi birnin ne. To irin wannan in sun daɗe gaskiya suna zama su riƙa alaƙa da ɓata gari. To irin abubuwan da za ka yi kenan amma duk ɗan sandan da yanayi ya zama ta bar shi da ci gaba da aiki.
To ka ba mutum na gaba ya tambaya ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum
salam. Tambaya ta sanata kamar a gari za ka ga akwai yan sanda. Sai a samu a garin akwai wani wuri da ake ce ma ko dandali ko dai wani wuri da ake aikata abubuwa na shaye-shaye ko marasa kyau. Maimakon a ce su yan sandan sun san da wurin sun hana wannan abubuwa sai ka ga ma masu aikata laifin sun zama kamar abokansu.
To ai kamar magana da ya gama kenan yanzu bayani.
Abin da zai faɗa kenan yanzu. Sai a yan sandan nan wasu ma da su ake haɗa ta ina wasu abubuwa. Sai za muke ganin cewa mutum ya daɗe a wuri a canza shi a kai shi wani.
To kana da wata tambayar?
Kenan tambaya ta dama.
To da Allah mi kana da idan akwai wani ba shi ya yi tambaya ko?
Aikin nan na yan sanda wanda kusan kowa yana da irin maganganu da inda yake kallon yan sanda a wannan ƙasa. Amma su ma yan sandan suna da nasu kukan. Akwai yan sandan da suke kokacewa.
Kakka shiga ra'ayi.
Ba ra'ayi ba ne.
To.
Tambaya zan yi mai a majalisa don suna wato akwai za a kama mai laifi. Yan sanda su ɗauki mataki. Doka ta ce a kai shi kotu a mai hukunci a kai shi gidan bursuna. Amma za a kai shi gidan bursuna ne mai kuma yana iya zama barazana ga 'yan sandan da suke wancan aiki saboda kasuwa guda ake zuwa a sayayya da 'yan sandan nan za su iya ganin su. Me majalisa take yi wajen ganin wato an ɗauki mataki ta yadda idan mutum laifin shi ya kai wata matuƙa ba a zo an sake shi ta yadda za a zo a samu cuɗanya da 'yan sandan su ma rayuwarsu za ta shiga haɗari ba.
Ka gama tambaya ko akwai wata?
Na gama.
To senator ka ji tambayar lawan.
Hajiya su malam lawayi kuna ɗora majalisa ayyukan da ba ne su ba. Na riga na gaya muku yan sanda ɗin nan suna da IG suna ba da minista wanda za su tabbatar shirin aiki bisa doka. Kuma da ɗan sanda akwai dokokin da suke yake ya kamata ya aiki bisa. Minista mai kula da ɗan sanda aikin shi ne tabbatar suna bin dokokin nan. Kamar mu da nake mu 'yan majalisu ba mu da ikon mu zo kamar na riga na faɗa ce ina ta ina ci amma na police committee ne ga da wani abu kan hanya dan sura ba zan ga ce mun ci ina ci amma na police committee ne kada ƙara kaza kada tsara kila ba zai ban da ya yi wuce abin shi saboda ni ba aiki na bace ne aiki na doka in kuma tabbatar dokar da ita gwamnati ta kawo muka maka mai da ta doka ana bin ta. Amma ina iya kiran IG nan take ne ya ce IG na ga wuri kaza ana kaza ya kamata ka bincika ta gaba ta mata kai ko in kira minista na ji wuri kaza ga abin da sai police na yi da kaza ya kamata ka gyara a yadda kamata dan mai fata ce ai kaza to mu an baje sa kusan muna da ya sa aiki muke nan nan ne wanda zan dokoci ko tabbatar an bude min dokoci kila umun kasa in hidda kasa sun kudi mutum da muka yadda da shi muka akure ne ina iya zo a ce a'a za a cikin budget an ce za a gyara police station kamar da kashi amma na ga hafaje ya wuce ba abin nan ba ai ba yasa da ai ba ina iya waya in ce mu aji ne yasa ba ai budget a gyara police station na manufa shi ba za a cikin budget an kashi. To wadannan su ne ayyukan da tsarin mulkin Najeriya ya bamu amma bai bamu iko aikin yau da kullum ba na discipline na kula da cewa an bi ka'ida da yau da kullum a ce mun za mu yi shi ba aikin ba ne ba. Kuma na ina Abuja ina kun dai da cikin majalisa ina rike da lokacin da zan tashi har ya zama da na Abuja shi za a kai da su yan sanda daban suke da IG
Inspector General Bolis, yana da DIG, yana da AIG, yana da Commissioner na ƴan sanda, akwai su DTO har local government. Su ne ke da ikon mulki ne yau da kullum, kun shugabanci ne da kullum ake aikata. Suna aiki ne ya kamata su yi ba su yi, ya kamata su hukunta su, ko su yi masu promotion don su yi aiki ciki da sauransu.
Ƙarshen shirin kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, Sanata Abu Ibrahim, shugaban kwamitin harkokin 'yan sanda na Majalisar Dattijan Najeriya, zai yi da ba da ansa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ke fatar a huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Za mu fara ne da saƙon Jamilu Aminu ɗan dada da kuma Ahmadu manaja daga Bauchi unguwar Karofi Madaki. Waɗanda suka ce muryar Amurka ku ba mu dama mu yi kira ga 'yan majalisun dattawa da na wakilan Najeriya da su kawo ɗaukin gaggawa ma talakawan Najeriya ta hanyar yin dokokin da za su kawo ƙarshen mulkin kama karya da sunan kantomomin riko da wasu daga cikin jihohin Najeriya ke yi. Sai saƙon Bala Muhammad Dambam ya ce salam VOA Hausa. Samun rauni da dan wasan kwallon kafa Barcelona Lionel Messi yayi a lokacin gwabzawarsa da club din Atletico Madrid abin takeici ne, ganin yadda likitoci suka bashi hutun buga wasa har na tsawon sati uku, da fatan Neymar da Suarez za su gaji gurbin sa kwallo. Mai girma shugaba Muhammadu Buhari, Allah ya baka ikon farfado mana da tattalin arzikin kasar mu dake cikin tsaka mai wuya, inji Ali Usman Taka lafiya birnin Kebbi. Sai zakon Isuhun Dila Faki a jihar Kaduna, wanda ya ce al'ummar biranen Aleppo da Madaya da ke ƙasar Siriya, sakamakon tsananin tashin hankalin da suke fama da shi wanda ke sanadiyar mutuwar fararen hula a kulli yaumin a wannan ƙasa, Allah ya kawo muku dauman zaman lafiya mai dorewa da ma dukkan ƙasashen da ke fama da tashin hankula, amin. Sai kuma sakon Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban kungiyar murar talaka rashin jihar Plateau, wanda ya ce hakika matakin da Majalisar Wakilan Najeriya ta dauka na dakatar da Honorable Abdulmumin Jibrin san bai dace ba, kuma hakan ba karamin kama karya bane da kuma baya ga demokuraɗiyyar Najeriya, ganin yadda abin da ya fi dacewa shine su bari bangaren shari'a ya yi aikinsa dangane da zarge-zargen da ya yi wa shugabannin majalisar. Ita kuwa Yakuji matar Amadu Abacha Macina jihar Yobe cewa ta yi assalamu alaikum VOA Hausa. Tashin da farashin danyen man fetur yayi a kasuwannin duniya bayan da kasashe masu arzikin man fetur na OPEC suka dauki matakin rage yawan man da suke hakowa yayi daidai. To amma a ɗaya bangaren muna fatan Allah ya saukar mana da farashin kayayyakin masarufi a ƙasar mu Najeriya, amin. A ƙarshe sai sakon Garba na Kwala a Jaura daga jihar Jigawa da fatan na faɗi sunan daidai, wanda ya ce gano makami mai linzami da ya harbo jirgin Malaysia ba komai bane illa munafucin turawan yamma. Na fata Malaysia da Rasha za su kai zuciya nesa.
To kafin mu karkare shirin namu na yanzu, ga takaitattun labaran duniya.
A yau Alhamis ne Rasha ta bayyana cewa ta goyi bayan tsagaita wuta a arewacin Siriya na sa'o'i 48 ne kacal sabanin lokaci mai tsaho da Amurka ta bukata. Mataimakin ministan Prime Minister Rasha kan harkokin waje Sergey Rybakov ya bayyana cewa tsagaita wutan na lokaci mai tsaho zai ba wa 'yan tawayen damar murmurewa da kuma hada karfinsu waje guda. Da alamun sojojin gwamnatin Sudan sun yi amfani da makamai masu guba a wasu sassan da ke cikin lungunan yankin Darfur, a cewar wani rahoton da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta bayar a yau Alhamis. Shugaban Jamhuriyar Tsakiyar Afirka ya buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ɗage takunkumin sayan makaman da aka ƙaƙaba mata a tattaunawar da sashen Faransanci na muryar Amurka yayi da Faustin Archange Touadera. Ya ce takunkumin da aka saka wa ƙasar a shekara ta 2013 babu tantama ya yi daidai, amma al'amuran da suka jawo aka saka takunkumin babu su a yanzu. Rundunar sojojin India ta faɗa yau Alhamis cewa ta ƙaddamar da wani farmaki akan cibiyoyin tsageran da ke bakin iyakarta da Pakistan, amma kuma hukumomi a birnin Islamabad sun yi watsi da wannan ikirarin, suna masu cewa India ta yi harbi ne cikin ƙasar da tsallaken iyaka.
Masu sauraro, a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu, sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin, inda za mu so ku kira mu ku bayyana mana irin abubuwan da za ku iya tunawa da su game da Halima Jimarau, wadda gobe Juma'a in Allah ya kai mu za ta yi ritaya. A madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniya mu Mr. Skip. Ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku yanzu kuma ga shirin yau da gobe.